Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yayin da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsin ranar Alhamis 2 ga watan Janairun 2020. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Mai Keri muke farin cikin sake jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa an horar da wasu matasa a Jamhuriyar Niger yanda za su rika amfani da yanar gizo. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulan Mumunu Barma da kuma sharhin wasu jaridun Ghana. Sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kungiyar mayakan sa kai da Iran ke marawa baya da ke zanga-zangar kalubalen tafarmaki da Amurka ta kai ta sama sun janye daga haraban ofishin jakadancin Amurka a Bagadaza a jiya Laraba bayan zanga-zangar ta shiga wuni na biyu yayin da Tehran da Washington ke yi wa juna barazana. Tunda farko jama'an Amurka dai sun yi amfani da barkonun tsohuwa da albarusan roba a kan masu zanga-zangar bayan sun yi ta jefa duwatsu a cikin ginin kana suka cinna wuta a kan bangon ginin suka kuma cinna wuta a kan rumfar jama'an tsaro da ke kofar shiga harabar ginin. Zanga-zangar ta jiya Laraba na zuwa ne wuni guda bayan da gungun jama'a suka yi yunkurin kutsawa a cikin ofishin jakadancin sai sun kai dabda inda jama'an tsaro suke saye suka kuma yi amfani da wasu abubuwa suka karya kyaurin karfe da bangaren da baki ke shiga a cikin gidan. Amma dai ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce za ta aika karin dakaru 750 zuwa yankin gabas da tsakiya domin abin da sakataren tsaron Amurka wato Mark Esper ya ce wato wannan wani shiri ne na kota kwana. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokoki ta bashi kariya daga gurfanar da shi gaban shari'a akan zargin cin hanci da rashawa, matakin da ka iya hanawa wato a masa shari'a wanda za a yi kafin wato zaben watan Maris. Netanyahu ya huskanci zargi-zargi da dama ciki har da zargin karɓar manyan kyautuka da kuma yin alfarma akan harkokin siyasa domin bada labari masu daɗi a kansa. Yana dai bayyana kansa a matsayin wanda ake yi wa bita da kullun siyasa. Ina da niyyar neman kariya saboda wato ina sadaukar da rayuwata domin ku al'ummar Isra'ila, inji Netanyahu a wani jawabinsa na talbijin a jiya Laraba. Ya ce amma akwai mutane da ba su kaunata suka tafka ayyuka na manyan laifuka sannan kuma suke da kariya har tsawon rayuwarsu. Ya ce waɗannan mutane su 'yan lilin kafafen yaɗa labarai ne kuma 'yan ɓangaren hagu. Wani kwamitin majalisar dokoki ne zai yanke shawarar gabatar da batun ba da kariyan ga majalisar baki ɗaya domin kada ƙuri'a a kai. Amma babu wannan kwamitin saboda babu gwamnati a yanzu. Ba dai za iya yin shari'an ba a kan zargin rashawar har sai an kammala wannan batun ba da kariya. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A ayyana madugun 'yan adawa kuma tsohon Prime Minister Umaru Sissoco Embalo wanda ya lashe zaben shugaban kasa a kasar Guinea-Bissau yayin da abokan adawansa ke korafin tafka baguji. Hukumar zaɓe ta faɗa a jiya Laraba cewa Embalo ya lashe kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da wani tsohon Prime Minister kasar Domingo Simoes Pereira na jam'iyya mai mulki da ake kira PAIGC ya samu kashi 46 cikin 100 na ƙuri'un. Pereira ya ce zai duk ƙoƙarinsa ya tabbatar da an yi watsi da sakamakon zaɓen. Ya ce sakamakon zaɓen wucin gadi da aka sanar da farko yana tattare da rashin gaskiya an kuma yi magudi wanda zai iya cewa damfaran zaɓe ne, yana faɗawa 'yan jam'iyyarsa. amma masu sa ido akan zabe ba su bada labarin wani maguri da aka yi ba. Kana wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Afirka ta Yamma Muhammad Bin Chambas yayi wa hukumar zaben barka akan abin da ya kira aiki mai kyau da ta yi. Daga ƙarshe lauyan shugaban Amurka Donald Trump Rudy Giuliani kuma mutumin nan da batun binciken Ukraine domin biyan bukatun Trump ya ta'allaka kansa ya ce ya amince ya bada bahasi akan batun shari'ar tsige shugaban kasa kuma zai iya kokarin sa ya ga an wanke shugaban ya ce zan bada bahasi lalle zan yi hakan zan bada lacca zan kuma yi jawabi ne inji Giuliani yayin da ya isa jihar Florida dake tekun gabashin Amurka a ranar Talata domin halartar liyafar jajiwilin sabuwar shekara. Ba a sa ran cewa Giuliani dai tsohon magajin birnin wato New York kenan kuma da daddin na hannun daman shugaba Trump zai shiga cikin lauyoyin da za su kare shugaban kasar a shari'ar da majalisar dattawa ke shirin yi tare da lauyan Father White House Patrick Poloni babban mai kare shugaba Trump. Idan har bahasi da Giuliani ya ce zai yake shirin bayarwa ya tabbata to ko shakka babu zai bankado batutuwa da dama.
Gai da Baba Yakubu Makeri da ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya. To ma sauraro ai mana afuwa na dan tangardan na'ura da muka samu. A Nijar wasu matasa ne suka samu horo akan yadda za su rinka amfani da yanar gizo da kafofin sada zumunta da kuma wallafa labarai. Ofishin jagadancin Amurka tare da haɗin gwiwar kungiyar mata 'yan jaridu a ƙasar wato AFAC da majalisar matasan Nijar suka shirya wannan taron da ya horar da matasan kusan 30. Ga rahoton da wakilin Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga Yamai.
Kimani dai matasa 30 ne da suka fito a yankunan Nijar takwas suka samu wannan horon na amfani da yanar gizo musamman ma shafukan sada zumunta wajen isar da wasu sakonni ko labarai masu muhimmanci. Ofishin jakadancin kasar Amurka a Nijar tare da haɗin gwiwar kungiyar mata 'yan jarida na Nijar AFAC da majalisar matasan Nijar su ne suka shirya wannan taron a birnin Yamai wanda ya kwashe tsawon kwanaki 5.
Ganin cewa da Nijar galibin matasa ne yanzu al'ummar Nijar kusan kishi 70 da ɗoriya daga cikin 100 matasa ne 'yan ƙasa da shekaru 25 wato shine ya ja hankalin hukumomin ƙasar da ma masu kawo tallafi cewa da masu hannu da shuni kamar ofishin jakadancin Amurka domin ganin an koya musu hikimar tafiyar da yadda za su kirkiro shafuffuka na sada zumunta da kuma saka labarai a ciki labarai na gari.
Wannan horon da zai taimaka matasan ne Nijar wajen tantance labarin gaskiya da na kamzon kurege.
Da ba mu san yadda muke aiki da raiso sosai ba. Amma yanzu daga wannan information na san wani irin labari ne kamata ka kai cikin rezo sosai na san wani irin labari ya kamata ka kasa shi
bisa kan harkar yada labaru bisa kan harkar yanar gizo-gizo yanda zamu yada labarin da suke faruwa cikin kasar mu ta Niger abu ne da zai unhwane mu kuma da zai unhwane Niger kuma insha Allah zamu hudu Niger.
Horon kuma zai taka muhimmiyar rawa a zabukan da Nijar za ta shirya nan da wasu 'yan watanni masu zuwa.
Matasan ga su ne suke da yawa a kan social media. Kenan dole ne mu yanzu in an ba su horo, mu kenan gare mu za mu taimaka bisa za mu taimaka ma al'umma da mutane su yi zabukan nan cikin kwanciyar hankali. Al'umma duka su zanna cikin kwanciyar hankali.
A kasanin da waɗanda suka samu horon ɗalibai ne da kuma ƙalilan da ke gudanar da aikin jarida na sa-kai. Yusuf Abdullahi daga Yamai, Jamhuriyar Nijar.
Madallah gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoton daga Yamai. To kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar akan faifai. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sulaiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau dake matsayin na farko a wannan shekara ta 2020 zai ci gaba ne da baku hirar da wakiliyar sashen Hausa Adamu Garam Tamar Abari ta yi da wani wanzaman zamani Abdullahi Mutare Adam wanne ya kawar da dukkan wani tunani a game da tawayar da Allah ya jarabce shi da ita domin shiga fafatawar neman na kai. A makon jiya mun tsaya ne inda Arkeli ke amsa wata tambayar da Tamar ta yi masa dangane da yadda aka yi ya hada sana'ar sa ta aski da kasuwancin kasa da kasa. Saboda haka daga nan zamu dora
kai maganar kana zuwa gane kenan ba askin kade kake ba kana hada da kasuwa kamar saide-saiden kaya
yaggwara ina hada da saide-saiden kaya kayan samari haka na jiki nake zuwa ina kawowa ina sayarwa
da ka bude wannan shagon kamar kana da kayayyaki komai da komai ne ka saka a ciki
eh wannan shagon babbar da zan bude bun ma tsaya ba na wani wasa sai da na sanna tabbatar da komai na tandozu na kirki ma tandozu a lokacin nan da na bude shagona tandozu bin na rasa kamar guda 17 haka tandozu na kirki masu tsada manya wanda har yanzu su ne ma nake aiki da su eh da kujeru komai da na sanna hada mata kunne keskin.
Arkeli ya bada gudunmuwar shi ga matasa wanda ba su da aikin yi ta hanyar koya musu sana'ar aski.
Akwai yaron da shi ma ya dan taso yana san abin sai ya fara bina muke ta yi ana ce mishi Murtala Mamman Bello. Shine ya fara cewa gashi yana so yake bina wani lokaci in zan tafi ma wurin yin aski dai in ce zo mu tai. Sai ya goyi a Bello sai mu je in muka je sai in yi aski. Bai san ma kudin da yake so shi ma dai koya har ya riga ni bude shago yanzu haka akwai yara da nake koya ma wannan yaron da kika ga na aika shi ma 11 ne da aka saki lakwal sai ya tarro ni yace min wani dan Allah dan annabi wannan ba kansa zamu shiga kuma binne sana'a komai binne komai zaman banzan wannan ya ishe ni sai gwanda yake yace min zai zo ka a koma lakwal ya riga ya koya aiki a gidana nace mai afadi problem yanzu dai wannan dan lokacin alhamdulillahi kuma ni yanda nake koya ma yaro babu wani abu a kaina yanda na duki dan uwana ko dana na ciki na haka yaran da suke gaba na ko kane na ni haka nake tahiya da su in naga irar ta nake wani kai irar tsakani da Allah nake koya ma abu wanda ni na san Allah ne zai biya ni eh wannan
ba kudi ba suke ba
nan busu ba ni komi kuma nayi saki yara wajen guda hudu a jikina banda Murtala da na
gaya miki
duka na koya ma yara a yanzu haka akwai yara guda biyu wanda suke tare da ni na saki yara banda Murtala na saki yara hudu eh akwai su ma sun bude duka shagunan su eh suna sana'a kuma su ma irin tawa da askin eh kuma alhamdulillah duk inda suka gani suna respecte na dan gudan da yake nan makwabci ne ma kullun duk sahiya ya duke ni tamkar baban shi wan shi yana zawa sosai yana gaida ni akwai muna mutunci kwarai da su duk yaran
ba sai lalle a shago ba Arkeli na zuwa har gidan mutun he masa aski
tunda ina da abun hawa cikin abun hawa na ma ina da komi da komi a hada na aski ina da abun ruhuwa tandozu da regulator da komi da komi a ashe daga an yi kira na sai in tada abun hawa na inje da wannan abubuwan in yi filasan su da kai da iyallan kasurtu mutanen mu wannan bugajen nan da Laraba nan su da ma yawanci gida ake zuwa ana musu to kuma akwai wasu manyan mutanen wanda amma in suka muka ga suna zawa ma wurin mu muka ce musu a mu bari su bari mu rika zuwa gida to busu so kama a tsare suke sun yi su ma su zo dai su shiga layi eh binne man cewa da yawa suna nan dan akwai wani kon zone da an yazo ma wurin namu shi hadda tsaro ko ratsaren yake na shi kuma sai ya zauna eh kuma zan ne gaba da yawa in yazo sai ya ce masu jiran su tafi su sai ya zauna in muka ce taso a mai sai ya ce a kawai abu kawai layi zai bi
kamar wani irin amfani ka samu a cikin wannan aiki naka na asiki
gaskiya ni amfanin da na samu gaskiya suna da dama alhamdulillah eh tunda nayi moto nayi army na sai mota da aski a kuke dai an yi abubuwa da dama wanda komai da komai na wanda dai mutun zai yi adu a rayuwa gaskiya nayi
saka ga wasu irin wannan nakasa an ta same su su shikenan gani suke kawai rayuwa ta tsaya anan sai dai su je ko su rungumi bara ko kuma
wanda yake ganin nakasa wani mutuwa ce ko wani abu a jikin shi wannan mutuwa zuciya ce kuma eh saboda a rayuwa akwai wanda basu kai mu ba ma wanda basu kai mu ba ma sun tada sun kama jikin su sun tafi suna buda tunda diyawa ni naga wanda basu kai ni ba suna buda hankalin su kwance in na kalle su ina jin dadi kenan ina jin akwai wani lokaci ma bin nan cewa Jimira Filbian muna tsaye ina tsaye cikin shagona wani katun mutun gashi nan sai ya shigo cikin shago yace bara yake nema sai mutane kowa sai kalle shi yayin dariya eh na ajiye tandozu na fasa aski sai nazo dingis ina gurgunci sai nazo gaban shi nace ka ganni dai ko nace kalle ni gurgu ne amma ji sana'a niki zuciya ta bata mutu ba nace sana'a niki kai ka na kasar da zuciyar ka kai da katu da kai nace amshi na ba shi sadaka nace ga ta da Allah ka shika ne musana nace kale ka kaga mu ma mun zagume muna yi kuma bara kaskanci ne ka je bara aka amma wani kallo ko ni da nake na kashashe sai musu wani kallo kuma ina jan hankalin gwamnati dan Allah dan Annabi kamar yanda bisu san barin wannan kungiyoyi da suke taimaka mana na kasar su to dan Allah dan Annabi ina jan hankalin gwamnati ta bi sau da kafa a rika ba na kasar su ayi tsari a tsara abu yayi kyau yanda in aka kawo taimako wannan nan na kashashe aka kawo shi kawo na kashashe ya samu kayan shi hakin shi ne
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To masu sauraro daga Damagaran za mu leka birnin Yamai, inda wasu kungiyoyin bunƙasa ilimi wato ASO APT suka fara bayyana damuwa akan maganar mutunta ƴancin nakasassu a fannin ilimi. A nan waɗannan kungiyoyi na son yi wa shugabannin nakasassu rakiya don ganin hukumomin ilimi sun gaggauta kaddamar da shirin haɗa yara masu bukata ta musamman cikin azuzuwa guda da sauran yara masu cikakkiyar lafiya a makarantu mallakar gwamnatin jamhuriyar Niger. Wato education inclusive da nufin kawo ƙarshen wariyar da yara na ƙasar suke fuskanta a wannan ƙasa duk ko da cewa tana cikin waɗanda suka rataba hannu akan yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya kan batun ƴancin na ƙasar su wannan yasa aka yi wata tantaunawar musamman tsakanin hukumomi da mambobin ASO APT da jagororin haɗakar ƙungiyoyin na ƙasar su Federation des Personnes Handicapées a ranar 31 ga watan Disamba da ya shige kamar yadda Bizo Musa na ASO APT yake ƙarin haske a kai
kusan yau muna cikin Niger ta sa hannu bisa ƙungi na ƙasar mu na kanshi da kuma hali na ƙasashen waje wanda an ce za a ba duka ƴan ƙasa komi matsayin shi a bashi ƴancin shi na makaranta to wannan kuma alhali mu ana mu gani har yanzu akwai kuskure da suke dawo wanda ke da rauni haka ana take musu wannan haki ba abubuwa da yawa ya kamata wanda su samu a kula da shi biska da wannan makaranta ba za su samu shi ba yau in dauka ko in ba ku misali kawai zuwa wurin shiga aji yau ya kamata a ce kasar mu ta yi irin wannan mahayi wanda in masu rauni suka kagura mu da su gura sarwar su a ce za su shiga a cikin ajin su ba cikin sun samu wata matsala ba to yau ka ko duk inda aji ko musu wuri da yawa wannan akwai wannan matsala kawai a takaice ne na bada wannan misali to biskar wannan musu mu tattauna saboda su wannan wanda sun ka zo kadar na minister da kuma duk wanda mun ka gayyato su sa a cikin aikin su na yau da gobe bai matakan da kamata su dauka saboda wannan masu rauni su samu a ci musu hakin su na su masu zan yanda ƴancin su na kasashen waje suka ba su kundi na kasashen waje na kasan saboda makaranta su samu su shige ta ba cikin wani an maida su wani ba haka
to masauraro nan zamu jabirki a shirin na yau sai dai kafin mu rufe muna yi wa daukacin na kasassu barka da sabuwar shekara ta 2020 fatan alheri a gare ku gaba daya yanzu kam a madadin bakin mu na wannan jikon Abdullahi Mutare Adam mai askin zamani da Bizo Musa mai fafutukar kare hakkin yara a fannin ilimi a jamhuriyar Niger da wakilin sashen Hausa a Damagaram Tamar Abari ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ni lafiya
Ya Allah
A gaida Salamu Barma da shirin Nakasa, yanzu kuma sai sharhin wasu jaridan Ghana.
Da jaridar Daily Graphic da maso masharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine Akufo-Addo yayi kira dan Afirka daga kasashen waje da su taimaka wurin kawo ci gaba a Afirka. Jaridar ta ce Shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a ranar Talata yayi kira ga 'yan Afirka dake a kasashen waje cewar gaba da shiga wato shekarar nan na dawowa gida da kuma dake tare da kuma samar da riba suna da muhimmiyar rawar da za ta taka gun kawo ci gaba da bunƙasa a Afirka. Asibitin koyarwa na Tamale ta buƙaci babban jami'in zartarwar ta da ya aje aiki na wani lokaci. Babban jami'in zartarwa na asibitin koyarwar Tamale, Dr. David Zeta Kalbila, an yi kira gare shi da ya koma wuri ɗaya ya zauna domin a ci gaba da bincike akan zargin da ake masa. Wani kundi da chairman ɗin hukumar asibitin na Tamale, Mahmud Nasiruddin, ya sa hannu ya nuna cewa hukumar asibitin na koyarwa a zaman ta a ranar 31 ga watan zaman shekara 2019 ta amince da ta ƙarfafa sharuɗa na tabbatar da gaskiya da adalci. An garkame mutum 18 a Yandi. Jaridar Daily Guide ne ta ruwaito wannan labari. Wani ƙaramin kotu a garin Yandi dake a jiha arewaci ta garkame wasu mutane 18 da ake zaton ɗan ɓangaranci ne na yammacin Rugu da ke neman 'yancin kansu, wata jaridar ta ce an garkame su cikin idan maza. Jaridar ta ƙara da cewa ƙaramin kotun na Yandi ya bisa shugabancin Lordship Antonio Duku Edu ya ba da umarnin mutanen da ake zarge su sake bayyana a gaban kotu a ranar 9 ga watan Janairun shekara ta 2020. Mutanen da ake zargi da an caje su ne da
shirya makisanci da kuma cin amanar ƙasa. Har yau dai a jaridar na Daily Guide, Bukuna ba ya yi watsi da kiran da aka masa ya shiga cikin 'yan yammacin Togoland. Jaridar ta ce babban sarkin yankin na Rautar Boko, Zogran Boko na ba a Sigiri Abugrago Azuka na biyu, ya yi watsi da kiraye-kiraye da wasu mutane ke masa ya shiga cikin 'yan ɓangarancin nan na yammacin Togo.
Da wannan sharhi na jaridar Daily Guide muka so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla gaida Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 2:25 na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Tambayi Dankoli na Rivers State, Nigeria. Ina yana dukkan 'yan ƙasarmu Najeriya da ƙasar duniya gabaki ɗaya murnar sauran wannan shekara. Da fatan shugaban ƙasarmu zai goya baya fitina da irin halin da mutanen ƙasar nan ke ciki. Don haka don Allah mai girma Muhammadu Buhari a koma baya a dubi matsalolin da ke cikin Najeriya, wanda talakawa ke ciki a sare masa hawaye. Allah ya ba da ikon taimakawa.
Ni ne Abubakar Garba Jacobo Cikarofin Madaki. A wannan karo ina taya jama'ar duniya shiga sabuwar shekara na 2020. Ba haka ina murna, Allah kuma ya sa mun shiga sa'a. Amma fa shugabannin duniya gaba ɗaya su tsaya a kan gaskiya, ko da su ba musulmi ba, shi adalci wa jama'a. Su taimake su su rayu mai kyau kamar yadda suke rayuwa, sai mu samu zaman lafiya. Amma muddin suka ce da su yi wayo ne da yaudara da zamba, kuma zaman lafiya babu shi a duniya. Duk wanda yake za a zauna lafiya kai yaki.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Usman Bello Bonkari daga jihar Sokoto a Najeriya. amare amarka ina son ya mika sakon barka da shekara ne zuwa ga suna bar ya huce zuwa ga dukkanin ma'aikatan BOI Hausa da fatar an shiga sabon shekara lafiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magana ne Sultana Mabula. Muna gode ma Allah yanda muka fita shekara ta 2019 lafiya. Muna fatan Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a 2020. Allah ya kara wa shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya da zaman lafiya.
To kafin mu kammala shirin ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Kungiyar mayakan sa-kan da Iran ke mara baya da ke zanga-zangar kalubalantar farmaki da Amurka ta kai ta sama sun janye daga haraban ofishin jakadancin Amurka a Bagadaza a jiya Laraba, bayan zanga-zanga ta shiga wato wuni na biyu yayin da Tehran da Washington ke yi wa juna barazana. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokoki ta bashi kariya daga gurfanar da shi a gaban shari'a akan zargin cin hanci da rashawa, matakin da ka iya hana yi masa shari'a har sai bayan zaben watan Maris. Netanyahu ya huskanci zarge-zarge da dama, ciki har da zargin karban manyan kyautuka da kuma yin alfarma a harkokin siyasa domin a bada labarai masu daɗi a kansa. A ayyana madugun 'yan adawa kuma tsohon Prime Minister Umaru Sisoko Embalo, wanda ya lashe zaben shugaban kasar Guinea-Bissau yayin da abokan adawansa ke korafin tafka magudi. Hukumar zabe ta faɗa a jiya Laraba cewa Embalo ya lashe kashi 54 cikin dari na ƙuri'un da aka kada, yayin da wani tsohon Prime Minister kasar Domingo Simoes Pereira na jam'iyyar mai mulki ta PAIGC ya samu kashi 46 cikin dari na ƙuri'un.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hanci, sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta za a yi aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshinmu hausa-service@boanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa 1-202-2-0-99-4-5. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke muku sallama. A wuni lafiya.